إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe, wanda ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar dai yanda yazo a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum, wanda aka rubuta sakamakon bincike mai zurfi da aka yi a game da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ya saba zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan radio.
وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات.
فإن شاء الله أولنا لوكا تشمع زاو متشيك بدا قباتنا مكودا شمبتاني أغمدا ينين زمن تكيوا دكما رايور لارباوا أزامن دا كابن هاي هو رمزان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دكما زوان الدين المسلينشي. Shak Aminu Ibrahim Daurawa ke gabatar mana da wannan tarihi, gashi kuma zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. Masauraran mu a cikin wannan shiri, assalamu alaikum. Shirin tarihin annabi zababbe, inda muke karanto abinda ya gabata a cikin wannan littafi mai girma Ar-Rahiqul Makhtum, wanda yake bada tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Muna nan dai akan irin al'adu da Larabawa suke kai da camfe-camfe da tsafe-tsafe waɗanda aka kirkira kafin zuwan addinin musulunci. Malam yana mana wannan shimfiɗa ne domin mu san halin da Larabawa suke, ta nan ne zamu gane girman irin canji da Allah ya kawo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda mu ma da muke nan muka ci moriyar sa. Allah ya kara mana imani da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da bin sa, da girmama shi, da yi masa ladabi, da girmama iyalan gidansa baki daya. Wa qad marra an Sa'id ibn Musayyib, ya gabata mun ruwaito abinda malam Sa'id ibn Musayyib yake fassara waɗannan al'adu na Bahira da Sa'iba da Wasila da Ham. An hazihi al'ama kana li tawaghitihim, waɗannan dabbobi da aka ware aka yi musu wannan suna kuma aka canfa su, sun ware su ne domin amfanin gumakansu. Wa fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu amra bin amir bin al-hayn al-khuzai yajurru qasbahu ay am'ahu fi an-nari, ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga amir bin al-hayn al-khuzai yana jan kayan cikin sa a cikin wuta. Li'annahu awwalu man ghayyara din Ibrahim, domin shine farkon wanda ya fara musanya addinin Annabi Ibrahim, ya jirkita shi, ya burkita shi, ya kawo ƙara-ƙara da rage-rage a cikin sa. Fa nasabal awsana, shi ya fara kafa wa gumaka wannan tukuba ta abota musu. Wa sayyaba sa'iba, shi ya fara tafi saura na wannan dabba da muka ji irin yadda suke canfi akan ta. Wa baharal bahira, shi fa ya fara sawa wannan dabba suna Bahira. Wasalal wasila, shi ya fara yin wannan wasila din. Wa hamal hami, shi ya fara kuma wato yin wannan amali da ake warewa cewa ba za a hu gadan bayansa ba saboda wani adadi da aka haifa ko ya haifa na ƴaƴa maza a jere. Kanatul arabu tafa'alu kullu zalika bi asnamihim, su ko Larabawa da yake sun gasgata yi suna girmama shi, suna ganin kimarsa da mutuncin sa, duk abin da ya kirkiro ba a tambayansa dalili sai abu kawai saboda ganin irin wannan wato matsayi nasa. Haka suna aikata waɗannan abubuwa duka da ya shata musu na dokoki da al'adu da canfe-canfe ga gumakansu. Mu'taqidina annaha tuqarribuhum ila Allah, suna kudircewa a ransu cewa yin haka wannan gumaka suna kusanta su zuwa ga Allah. Watusiluhum ilaihi, kuma tana sadar da su zuwa ga Allah. Watashfa'u ladaihi, kuma tana nema musu alfarma da ceto a wajen Allah. Kama fil Qur'an ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kamar da yake cikin Al-Qur'ani, idan manzon Allah ya hana su bautan gumaka su lata da uzza da manata da hubal sai su ce ai ba ma bauta musu face dan su kusanta mu zuwa ga Allah mun yadda akwai Allah din to amma dannan muna ga kamar wasu wakilai ne na Allah da in muka ga ya musu su kuma sai su ga ya wa Allah suratul zumar aya ta 3 wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'una indallah suna bautawa wadanda ba Allah ba abinda ba zai cuce su ba in busu bauta masa ba ba zai amfane su ba in sun bauta masa kuma suna cewa wadannan sune masu cetan mu a wajen Allah suratul yunus aya ta 18 wa kanatil arabu tastaqsimu bil azlam wato larabawa sun kasance suna yin ƙuri'a ta hanyar amfani da wasu kibau wadanda aka ware in mutun zai tafiya ko zai sana'a ko zai aure ko zai kasuwanci ko za a masa haihuwa zai zo ai masa duba da wadannan wato azlam wazalamu alqiduhu allazi la risha fihi shi kuma zalamu a harshen larabci yana nufin kibiya wacce ba ai mata filfile ba ai mata fiffike ba wa kanatil azlamu salasata anwa'in wadannan kibau ko wadannan kibiya wacce ba ta da filfile guda uku ne wadanda ake yin wannan ƙuri'a da su nau'un fiha salasata ashumin wani nau'in yana da masu ko kibau guda uku ahaduha na'am daya an rubuta na'am a jikinta wasaniha la dai kuma an rubuta la wasalisuha gufulun dayan kuma ba a rubuta komai ba wato kawai an bar shi kamar arife kenan a ce gufulun rufaffe wato idan na'am ya fito sai ka je kai abin da za ka yi idan la ya fito to ba za ka yi ba idan gufulun ya fito to ba a baka zaɓin kai ko ka bari ba haka akwai bukata a sake maimaitawa ke
anta qadasatun imma suhillat fadaka almautu min qabl almamat walau jahada albariyat minka qawlan lakubbu fil jahim ma'a al'usat wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'at manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma
kanu yastaqsimuna biha sun kasance suna yin ƙuri'a da neman mafita daga cikin masifu da wannan tima yuriduna min al'amali duk abin da suke nufin za su aikata kamar yadda muke istikhara mu ba Allah zabi to su abin da suke yi kenan min nahwa safari wan nikahi wa amsalihima kamar mutun zai balaguro kamar mutun zai aure da sauran abubuwa da suke kamanceciya na da wadannan abun guda biyu ba zai auren nan ba ba zai tafiyar nan ba sai ya je an murza wadannan kibau an zaro masa guda daya an ga abin da aka rubuta na ai ko a bari ko ka ai fa iza kharaja na'am amilu bihi idan na'am ta fito kawai sai a je ayi a ce an samu zabi an yi nasara ai ya dace wa in kharaja la idan ko suka ga an fito da la akharuhu amahu zalika hatta ya'tuhu marratan ukhra sai a bar abin har tsawon shekara ba za a yi ba bayan shekara sai a zo a sake maimaita wannan abu cewa ba ai nasara ba abin bai fito ba bawa ba za a yi shi gaba ɗaya bane amma za a jinkirta zuwa tsawon shekara guda sai a zo a sake yin wannan abu na din wai tala a gufulun idan kuma gufulun ya fito a adu darba sai a sake buga wannan kibau hatta ya khuruja wahidu min al-ulayni har sai ɗaya daga cikin waɗannan abun guda biyu ko la ko na amsun fito wato abun guda uku ne idan aka girgiza sai a rufe ido a zaro ɗaya idan an ga na'am to sai a je a yi in an ga la sai an dauki tsawon shekara ba ai ba sannan sai a zo a sake maimaitawa idan kuma gufulun ya fito to sai a sake maimaitawa ai ta maimaitawa gufulun yana fitowa ana maimaitawa wato kamar shi gufulun yana bada dama cewa ba a baka zabin yes or no ba na'am ko la ba yi ko bari ba sai ka sake maimaitawa karo na biyu wa na'un fihi almiyahu wal uqulu wad diyatu shi kuma wani nau'in akwai maganar ruwa da maganan uqul wato na akar wato wanda za su dauki nauyin mutun na diya an kashe musu dan uwa wadiyatu da kuma diya wanne za yi a ciki wana un fihi minkum aw min gairikum akwai kuma shi wanda ake sa minkum aw min gairikum aw mulsaqun ko ku dan fara muku shi akai ba dan ku bane wannan shi kuma ana yi wa yaya ne idan ana shakka dan ka ne ko ba naka bane kana shakka to sai a je ai wannan kalar abu tawaraka taran za a gane minkum aw min gairikum aw mulsaqun danku ne ko ba danku bane ko kuwa shigo muku da shi akai shigo gone baya cikin asalin ku fakanu iza shakku fi nasabi ahadihim idan suna shakkar nasabar daya daga cikin su cewa dan gida ne ko ko ba dan gida bane zahabu bihi ila hubal sai tafi wajen gunkin hubal shine zai tace cewa danka ne ko ba danka bane wabi mai ati dirhamin wa juzurin amma tare da haka sai an kai hadaya na dirhami 100 da kuma amali sai akai amali wato shine a matsayin sadakar da za a bayar na yin wannan wato canke ko kaci cika cici fa tauha sahibal qidah sai a bawa mai wannan kula da wannan kibau sadaka na dirhami 100 da kuma bijimin raƙumi fa in kharaja minkum idan minkum ya fito kana minhum wasitan to shi wannan da aka shakkan nasabar sada aka kawo gaban gunki aka kada wannan ƙuri'a sai minkum ta fito to ne ya zama mai daraja a cikin su wa in kharaja alaihi min ghairikum idan kuma min ghairikum ta fito kana halifan ba za a kore shi ba amma dai ba dan gida bane sai dai a mai da shi a matsayin aboki wanda za a dinga kabila za su dinga abota da shi da kuma neman taimako da agaji tare da shi wa in kharaja alaihi mulsaqun in kuma mulsaqun ya fito kana ala manzilatihi fihim la nasaba wala hilfa to wannan dan da mulsaqun ya fito a jikin ƙuri'ar da aka yi wajen tantance nasabarsa to sai ya zama ba shi da nasaba ko ba za a yi alaka da shi ba ba alakar abota ba kuma alakar nasaba sai dai kawai a zauna da shi haka tafi saura ko tafi banza ko tafi wofi wa yaqrubu min hazal maisir wal qidah akwai wani abu da ke kama da irin wannan caca da irin wannan ƙuri'a wa huwa darbu min al qimari shi kuma wani nau'i ne na mai kama da caca wa kanu yaqtasimuna bihi lahamal jazuri sun kasance suna rarraba namar raƙumi akan wannan allati kanu yataqamaruna alaiha wanda suke caca sai a zo a sa raƙumi a matsayin shine caca a kuma yi wannan abin idan ya fito ko a yanka ko a sake shi ko abin da ya kama da haka wazalika annahum kanu yashtaruna aljazura suna siyan wato amali ko raƙumi nasi'atan da bashin daga baya za a biya kuɗin fayan haruna ha sai su yanka ko su soke wannan raƙumi wa yaqsimuna ha 28 qisman kamar dai watan da ake sai su raba shi 28 aw asharatu aqsamin ko su raba shi kaso 10 thumma yadribuna alaiha bil qidah sannan kuma sai a zo a dinga buga ƙuri'a akai wa fi harabihu wal ghuflu cikin abin akwai rabihu akwai ghuflu faman kharaja lahu qidahu rabi faza wanda aka buga sai kalmar rabihu ta fito a bangaren sa to shi ya rabota da wannan nama wa akhadha nasibahu min al-juzuri sai dauke kasansa a cikin wannan namar raqumi wa in kharaja lahu ghuflu in kuma ghuflu ya fito khaba wa garima samanaha yayi asara kuma sai ya biya kudin wannan raqumin gaba daya duk wannan nau'i ne na irin al'adu da larabawa suke yi na shirme kafin zuwan addinin musulunci wa kanu yu'minuna bi akhbaril kahana wal arrafina wal munajjimina sun kasance sun yi imani kwarai da gaske da labaran bokaye da kuma yan tsubbu da masu ilimin taurari duk abin da za a yi sai an tantabi bokaye da su waɗannan yan tsubbu da kuma waɗanda suke masu ilimin taurari su ne shehinnan al'umman kafin zuwan addinin musulunci wal kahinu shi boka wa huwa man yata'atal akhbara anil kawaini fil mustaqbal shine wanda yake gogayya da labarai na abubuwan da za su kasance a gaba wanda za a zo a ce zan yi aure yaya auren ko zan fara kasuwanci yaya kasuwancin ko ka bani labari wannan dan nawa me zai zama ko wannan kasuwancin na zan yi riba ko ba zan samu riba ba shi kuma sai ya bige bigen sa ya kira aljanu ya tsafa tsafan sa sai ya bada labari cewa akwai albarka a auren nan ko akwai albarka a tafiyan nan ko akwai albarka a kasuwancin nan amma sai an yanka kaza ko a ce akwai matsala amma matsala za a iya kawo da ita ta hanyar yin kaza da yin kaza da yin kaza wa yaddai ma'rifatal asrari shine wanda yake da awar ya san sirri na rayuwar mutum gaba daya wanda suke mutane barazana cewa zan baka labarin duk abin da zai faru ko duk abin da kai ko duk abin da zaka yi ko yanzu ma abin da kake ko abin da ka taso akai yanzu zan iya baka labari sukan yi wa mutane barazana da irin wannan su tada hankalin jahilai
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجلال عجل من طريق بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات
ومن الكهنة من يزعم أن له تابع من الجن a cikin bokayen nan akwai wanda yake raye cewa yana da mai bin sama a cikin aljanu wanda yake bashi umarni yake hana shi kwanan nan irin wannan ya taɓa faruwa a wata jiha wani mutum yayi rami yayi slap ya shimfida da duma akai ya kawo buzu ya dora idan ka shigo gurin sa sai ka ji ana magana ashe wani mutum ne ya shiga cikin ramin da aka yi wa slap din shi kuma ya kawo buzu ya dora akai da duma sai haka sai ya ce sai ka ji yana magana da wani kana ta jin murya sai a dauka shine wani ya je ga EFCC da aka zo aka wanke shi miliyoyin kudi a guri ya ga EFCC shine suka zo suka tona ramin sai ga mutum a ciki da aka zo suka turo wakilin su kamar yazo ya ga menene wannan mutumin yake da'awa suka yi ta jin murya kuma gashi ba wani daki a kusa ba wata kofa ba wani kaza sai wani ya tunani cewa lalle karkashin gurin ya kamata a yi bincike ana janye mutumin daga kai sai ga slab da kofa da yake shan iska na cikin da yake bada labaran ya make murya suka cakumo shi suka taho da shi to irin wannan suna nan yan damfara iri iri waɗanda sai a hankali al'umma suna ilmantuwa duk za a dago su cewa suna damfaran mutane suna karɓe musu kuɗi kuma suna hada rigingimu tsakanin al'umma da da'awa cewa aljanu wasu kuma suna da aljanun sukan hada kai da aljanun suna irin waɗannan batar da mutane wa minhum man yad'i idrakal ghaibi bi fahmin utiya daga ciki akwai wanda yake da'awar ma ya san gaibu da wata fahimta da aka bashi cewa shi duk abin da ya dame ka na rayuwa tun kafin a haife ka ma shi an gaya masa da haka da arzikinka da wadatarka da samunka da rashinka da daukarka da kaskancinka duka zai iya baka labarin wannan da wata fahimta da aka bashi wa minhum man yad'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin wa asbabin yastadillu biha ala mawaqi'iha daga cikin wannan akwai wanda yake da'awar ya san wasu lamura da wasu muqaddima da wasu sababi waɗanda yake kafa hujja da su a bisa wasu abubuwa da suke faruwa min kalamin ta hanyar sauraron wata magana min kalaman yasaluhu aw fi'iluhu aw haluhu cewa zai iya gane ma yanayinka ta hanyar lura da tambayar da kai ko irin aikinka ko halinka mana ga ya mun sunan wani ma kawai cha zai ya sunanka kana faɗa sai ce tab ai wannan sunan naka iri kaza ne ko mai irin wannan sunan kaji halinka wani kuma ya ce ga ya mun abu biyar daga cikin abin da ka fi so da ka faɗa sai ya ce kai mutum ne iri kaza ko ga ya mun abu biyar da ka fi ki da ka faɗa sai ya ce kai mutum ne iri kaza ko ga ya mun wato abu biyar da ya taba faranta maka rai kana faɗa sai ya kafa hujja da wannan sai ya ce kai mutum ne iri kaza kuma rayuwarka za ta zama cikin hatsari sai an yi yanke-yanke sai an yi dafa-dafe sai an yi sadake-sadake da sauran irin waɗannan dabaru da ake amfani da su da 419 wajen cin dukiyar jama'a ba tare da haƙƙi ba. Wa hazal qismu yusamma arrafan. Irin wannan su ake kira arrafan a cikin bokaye. Kaman yadda ma'rifatul masruqi wa makana sariqa wa dalla wa nahwihima. Kaman wanda yake da awar ya san abinda aka sata din nan kaza ne kuma abinda aka sata din yana guri kaza. Shi zai ga gaman ne an yi sata sai bige bigen sa ce to wane ne ya satar kuma ya aje abin a guri kaza kuma wata ran din aje a ga abin a inda ya fada kaga sai a ƙara imani da shi saboda haka kuma duk waɗannan da taimakon aljanu ne yake irin waɗannan abubuwa wa dalla ko abu ya bata ko yaro ya bata ko dukiya ta bata ya ce abin nan da ya bata aje guri kaza za a same shi wa nawo yema da irin waɗannan abubuwa da din an yi mutane suke yarda su dauka gaskiya ne wal munajjimu shi ko mai ilimin tauraro man yanzuru fi nujumi ayil kawakib wanda yake bincike a cikin ilimin taurari wa yahsibu sayraha wa mawaqi'aha kuma yana lissafa tafiyar taurari da kuma inda kowace manzila da tauraruwa take li ya'lamu biha ahwal al'alam wai yayi haka ne dan ya san halayyar duniya wa hawadithahu da abubuwan da za su fafara a duniya allati taqa'u fil mustaqbal wacce za ta afku a can gaba na wani malami yace su taurari ilimin taurari kashi biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda ya haramta wanda ya halatta guda uku ne kuma Allah ya faɗe su alqur'ani yace wa alamat wa bin najmihum yahtaduna Allah ya ce da alamomi da kuma taurari suke shiryuwa idan suna cikin ruwa da ilimin tauraro suke gane gabar da yamma kudu da arewa ta yadda tunda babu wani gini da zaka kafa hujja da shi akan a ina kake to da wannan ilimin ake ganewa na biyu yace tauraro waje annaha rujuman lishayatin Allah ya sanya ta ta zama abin jifa ga shedanu da iblisai waɗanda suke kokarin jiyo labarin sama su ga yawa bokai sannan na uku yake cewa ina zayyana sama'a duniya bi zinatin likawaki mun kawace duniya da kwalliya na taurari haka taurari an halicce su ne dan ai kwalliya sama da su dan a jefa shedanu dan ai amfani da su wajen gane alkibla da gabar da yamma da kudu da arewa duk wanda ya kara maka wani abu akan wannan to ya zo da wani abu na sarrai haka wannan shine kasan da ya halatta a cikin taurari wato ko kuma dalilin da ya sa ma Allah ya halicci taurarin da yayi bayanin sa a cikin alkur'ani amma ya amfani da taurari wajen ga yawa mutane cewa kaza zai faru gobe ko jibi ko gata to waɗannan abubuwa ne da watan za ka ga sun farun wannan kuma sai kaga cewa basu farun ba amma amfani a shiga cikin halayyar dan adam cewa wannan mai arziki ne ko matalauci ne ko zai samu ko zai rasa ko zai mulki ko za a mulke shi ko zai arziki ko zai talauci to wannan an shigo da sarrai watasdiqu bi akhbarul munajjimin huwa fil haqiqa imanun bin nujum malace gaskata labaran masu ilimin taurari haqiqa alama ce ta mutun yayi imani da taurarin nan suna da tasiri a wajen gudanar da rayuwar dan adam amma sai a ce ko na mutun da tauraron sa lokacin da aka haife ka wani tauraro ne a sama to sai a ce kai dan tauraro kaza ne
karimun kasahab ila ahallat shuja'un hadda arkanal bughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bi lawhin aw dawati hakimun jamil yusra shafiqun فلالت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل قلب من لجج البغاة
وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواع daga cikin imaninsu da ilimin taurari akwai imaninsu da nau'ukan taurarin cewa akwai tauraron arziki akwai tauraron ruwa akwai tauraron tsiya nan hafe ka a lokacin sa ko an yi ruwa ko hadari ya taso ko ana mulki aka fara hawa mulki a zamanin sa ko kaza ba za ka kare lafiya ba fa kanu yaquluna mutanna bi nau'i kaza wa kaza amma ko ruwan sama aka samu saka ji an ce ai saboda tauraruwa kaza ta kama ne in banda tauraruwa kaza ta kama da ba za a yi ruwan nan ba ko hadari ya hado a ce ina ai ba za a yi ruwa ba saboda tauraruwa kaza ce ita kuma a zamanin ta ba a ruwa ko ita take ruwan ko ita take hana ruwan ko ita take jawo ai ruwan mutum zai iya cewa an yi ruwa a zamani kaza wannan ba laifi bane an yi ruwa saboda dalili kaza to yana buƙatar dalili daga shari'a kaza yayi ruwa wannan ba a ba buƙatar dalili an san ba mai ruwa sai Allah wa kana fihi mutiyara a cikin sa akwai tiyara wato champi a champa gida ko a champa mata ko a champa rumfa ko a champa wata ko a champa rana ko a champa wasu tufafi ko a champa wasu tsuntsaye a ce tsuntsun ya taso daga gabayen yamma ba za a arziki ba ko in taso daga yamma ko kana farkawa ka hadu da kuturu ko makahu zaka kasuwa to dawo gida ma ba za ka yi arziki ba da sauran irin waɗannan al'adu suna nan wahiyat tasha'umu bi shay'i shine a canfa wani abu ta an canfa shara da daddare an canfa zaman dokin kofa an canfa mutun ya hadu da mai kaya kala kaza ni je kasuwa an canfa hanya kaza an canfa wata kaza ba a aure an canfa rana kaza duk abin da aka fara baya arziki an canfa yanayi kaza da wata dabi'a da wani hali ko mutane sun yadda da haka kuma suna ganin tasirin abin a cikin harkokin su na yau da kullum to wannan shi ake kira canfa canfi wa asluhu annahum kanu ya'tuna tayr sukan je ma tsuntsu awu zabiya ko kuma su je wajen gada fayunafirunahu sai su tashe shi da gudu azabar da shi ya gudu ko barewa ko gada ko tsuntsu sai a zo taron tsuntsu sai a zo a jefa dutse idan suka tashi a furgice sai a ga ina suka yi idan sun yi gabas akwai abin da ake nufi in sun yi yamma akwai abin da za a yi in sun yi dama ko sun yi hagu akwai abin da za a yi idan mutun yana tafiya tsuntsaye suka taso suka wuce ta hannunsa ta hagu to akwai abin da zai canfa in suka wuce ta hannunsa ta dama akwai da zai canfa in suka wuce ta kansa a tsaye haka shi ba akwai abin da zai canfa cewa fito kaza zai faru kenan akwai abin da fata ne akwai kuma abin da abin tsoro ne sai a ce ka koma gida wallahi naga tsuntsaye sun wuce ta kaina ko mutun yana farka ji kukan mujiya to akwai abin da zai ko kuma yana farka ya ga hankaki faƙaƙe ko ya ga balbelu farare shi ma akwai canfin da za a yi bayan akhazar zatal yamini madau ila ma qasadu wa addahu hasanan idan wato waɗannan tsuntsaye da aka furgita suka tashi suka yi dama, to sai a ci gaba da yin abin da za a yi kuma a dauka wannan abu ne mai kyau. Wa in akhadha zata shimali in tahau an zalika wa tasha'amu, idan ku abin da suka zaburar da tsuntsayen nan sai suka tashi suka yi hagu, to sai a kiyin abin kuma a canfa shi cewa an yi ma ba za a samu alheri ba. Wa kanu ya tasha'amu na kadhalika, haka nan sun kasance suna yin wato shu'umanci, in arada tairu, idan tsuntsaye suka bujiro, awul hayawanu ko dabbobi, fi tariqihim, in suna tafiya akan hanya, ɗaya daga cikin waɗannan suka taso, to sai a canfa a ce in ai sai a koma gida, abin nan ba zai yi ba. Wa yaqru min hadha ta'liquhum ka'abal arnabi, daga cikin wannan akwai wata laya da suke yi da kafar zomo. Kafar zomo ake ballewa ko ta gaba ne ko ta baya ne ko ta hagu ko ta dama, sai ai laya da wannan kafar sai a rataya a wuya, cewa duk wanda ya rataya kafar zomo to akwai alherin da zai jawo masa ko akwai sharrin da zai tunkuɗe masa. Wattasha'umu bi ba'dil ayyami wash-shuhuri wal-hayawanati wad-duri wan-nisa, haka nan suna da irin wannan canfa-canfa da shashin wasu kwanaki, akan ware wasu kwanaki a canfa su, cewa ranar Juma'a ko ranar Laraba ko kuma a ce akwai wata rana da ake kiranta Larab Gana, ita ma an canfa ta cewa ba a wanka ba a wanki ba a kaza, an kai kaza za ka samu kaza, ko a ce akwai wata rana da ake so mutum ya je ya sha ruwan rijiya bakwai, ya haɗi alkama bakwai, ya sa allura a cikin zare sau bakwai, to zai samu kaza bakwai. To wannan abubuwan duka suna nan na canfa-canfa ne, kuma da muna da su da yawa, ilimi ne da ya kawo da su. Har da watan cin jela, mun san lokacin da ake yanka rago a yanki jelarsa a kafe ta a jikin garu, har sai watan Al-Muharram ya zo, ranar 10 ga wata sai a ɗauko wannan jela sai a yi miya da ita ko a dafa duka da ita, sai a ce kowa ya ci ya cika cikinsa, ka cika cikinka ko a cika ma shi da wuta. Wannan abubuwan an yi su suna nan iri-iri, ilimi ya sa yanzu ba za ka ga ana rataye wannan jelar rago ba, ko a ce yaro in aka masa suna, to in aka fasa kan wato wannan ragon aka yanka shi, to kansa in aka dafa wai dan aka fasa kan, to wannan yaro zai ci wankai, ko a ce ba a sassara kashin, an sassara kashin yaro zai tashi ne karairaya da sauran irin wannan, ko a ce ba a yankawa namiji tunkiya, ba a yankawa mace rago, wani an yanka mata rago a lokacin suna sai ta yi halin maza, shi kuma hakan an yanka masa wato akuya sai ya halin mata ko tunkiya, to duk ba haka bane, kowanne ana yanka ko ba bin da zai faru sai alheri, ko a ce an share mutum kafa ba zai aure ba, ko kuma a ce an daure masa hannu ba zai alheri ba, ko alheri ba zai zauna a hannunsa ba, ko mutum ya auri mata aka ce yayi arziki bayan aurenta sai a ce mai kashin arziki ya aura, idan kuma ya auri mace sai tsiya ta same shi bayan auren sai a ce wannan mai bakin kashi ce, wato ya auro mai bakin kashi. To dirin waɗannan abubuwan ana samu a tafirgita mutane, ana razana su da abin da baya cikin shari'ar musulunci. Wadduru, hadda gidaje, a ce gida kaza wani ya shiga ya arziki, da aka kai ma za ka arziki, ko wani a gidan nan fa ya tsiya ce sai ga duk an kaurace wa gidan, ko wata mata a ce tunda wani ya aure ta ya kuɗi, kuma tunda ya sake ta ya tsiya, da aka sai ga ana ta neman a aure ta saboda an aure ta an yi arziki, ko kuma ai ta gudunta saboda wani ya aure ta ya mutu, ko wani ya aure ta ya yi tsiya.
فلالت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة
والاعتقاد بالعدوى والهامة سننسنا دا أكيدة شيوى wani cuta wani yana iya daukan cutar wani, mu abinda muka yadda da shi shine cuta ba ta da iko ta tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah, amma hakan yana da sababi, sababin shine mutum kada ya cakuɗa da masu cutar, amma Allah zai iya sawa mutum cutar koda bai cakuɗa da masu ita ba, kamar yanzu ka ce kuturta dauka ake, to kuturin farko a wajen waye dauka, tunda ba kutaran a lokacin, kuturin farko shi kuma a wajen waye dauko, sai haka kenan ya nuna Allah yana iya sa mutum cuta koda babu sababinta, amma ya ce a guji sababin ne saboda abu ka'ida ta shari'a. Walhamma, kuma suna kudurta cewa akwai mujiya, ana kudirce mujiya cewa idan mujiya ta kuka kaza zai faru, suna kudirce fatalwa cewa fatalwa tana da tasiri ko fatalwa, shi yasa annabi ya ce la gula, babu fatalwa, wala hama, kuma babu kudirce cewa idan mujiya ta kuka kaza zai faru. Fa kanu ya'taqiduna anna al-maqtula la yaskunu ja'ashahu, sun kudirce cewa in aka kashe mutum to fatalwarsa ba za ta samu nutsuwa ba, malam yu'khadh bi tha'rihi, mutakar ba ajan daukan mafansa ba, wai zai ta yin fatalwa yana zuwa gida, saboda haka sai ai ta ganin fatalwarsa. Kuma kaga da aka yaddan ana gani sai mutum ya ce ya ga fatalwa, amma yanzu kaga har da daddare ake shiga amma akwai masu kwana a makabarta kuma ba wata fatalwa. Duk da aka yi ilimi yanzu dama abin kudircewa ne ai zuci, in ka yadda akwai abu sai kai ta ganin sa, amma da ka kudirce babu shi ko ba shari'a ba ta kawo shi ba, sai ka samu sauki wajen gudanar da shi. Wa tasiru ruhuhu hama, dan haka sai wato ruhinsa ya koma mujiya ai buma, ta diru fil falawati, za ta dinga yawo tana tashi a cikin dazuzzuka, wata kulu tana cewa sadi sadi, ai iskuni iskuni, kishirwata kishirwata, wato tana nufin ku shayar da ni ku shayar da ni. Fa iza ukhiza bi tha'rihi, idan danginsa suka tayi suka kashe wanda ya kashe shi, sakana wastaraha, sai ya nutsu sai kuma hankalinsa ya kwanta. To kun ji bayan Allah irin abinda ya faru ko yake faruwa ko ya faru a zamanin jahiliya na al'adu da camfa-camfe da tsafe-tsafe da sihirce-sihirce da shirkoki da abubuwa duka da basu da dalili, wanda su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da addinin musulunci da haske domin ya fidda mutane daga wancan duhu ya dawo da su zuwa haske. Allah ya kara mana san manzon Allah da bin sa da girmama shi, ya kuma sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama, ya kuma saka masa da alheri bisa wannan canji da Allah subhanahu wataala ya kawo wa duniya ta hannunsa, ya fidda mutane daga duk wannan dufa-dufan ya maida su kan haske na addinin musulunci.
كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات.
Yanzu kuma sai bangaren amsa tambayoyin da ake aikowa zuwa ga wannan fili na tarihin annabi zababbe wadanda suka danganci tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamu fara ne da tambayar farko da ta fito daga Isa Lawan kan Karofi, wanda yake cewa malam ina tambaya ne a game da wadanda suka yi da'awar annabta, su nawa ne yawan su kuma yaya sunan su?
To game da wannan tambaya, an samu mutane da dama wadanda suka yi da'awar su annabawa ne, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari, alkiyama ba za ta tashi ba har sai an turo dujalai makaryata kusan su 30, wanda kowanne daga cikin su zai danga rayawa cewa shi annabin Allah ne. Wani hadisin yana cewa wanda Imam Ahmad ya rawaito, hakika na rantse muku da Allah alkiyama ba za ta tashi ba sai mutum 30 sun fito makaryata, na ƙarshen su shine mai ido ɗaya dujal, suna cewa su dinnan annabawa ne. Haka wani hadisin wanda shi ma Abu Dauda da Tirmidhi suka rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle alkiyama ba za ta tashi ba har sai wata kabila daga cikin al'ummata sun risku da mushrikai kuma sun zo suna bauta gumaka, kuma sai kasance a ƙarshen al'ummata wasu mutane guda 30 makaryata, kowannen su yana rayawa cewa shi annabi ne, kuma kusan babu annabi a bayana. Sannan ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bayyana wasu mutum 27 wanda kowanne zai yi da'awar annabta, daga cikinsa akwai mata guda 4, kamar da yazo hadisin da Imam Ahmad da Tabarani suka rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummata akwai makaryata dujalai su 27, cikinsa akwai mata guda 4 wanda za su yi da'awar su annabawa ne, ni ne cikamakin annabawa, babu annabi a bayana. To an samu a tarihi wasu mutane sun yi da'awar annabta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan, daga cikinsu akwai wani mutum da ake kira Al-Aswad Al-Ansi. A ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya bayyana a ƙasar Yaman, wanda da yace ya shiga addinin musulunci, daga baya ya fita ya da'awar shi annabi ne. Riddarsa ita ce farkon riddar da aka fara addinin musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka tura dakarun musulunci gare shi. Ya ci nasara ya kama wani shashi da yawa na ƙasar Yaman har ya samu tsawon wata uku zuwa hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sako zuwa ga musulmin da suke kasar Yaman yana zaburar da su akan su je su yaki wancan mutumin suka amsa masa suka bi shi har gida suka kashe shi ta hanyar gudunmawa da matarsa ta bayar wacce ita ma musulma ce ta kwarai aka kashe shi sakamakon kashe shi ne addinin musulunci ya karfi a kasar Yaman yayi mulki tsawon wata uku ko wata hudu shine mutum na farko wanda aka fara arangama da shi a matsayin ya fito a matsayin annabi shine al-Aswad al-Ansi a kasar Yaman na biyu akwai Ulayhatu bin Khuwail al-Asadi wanda shi ma ya fito yace shi annabi ne haye zaburo da nufin zai murkushe addinin musulunci to amma da aka yi ta karan batta da shi yaji babu dadi daga baya zo da kansa ya musulunta yace ya tuba ya tabbata shi ba annabi bane kuma dan a tabbatar ma da imanin sa cewa ya tuban ya shiga cikin rundunar musulmi aka tafi yaki yaje ya ba da gudunmawa wajen daukaka addinin musulunci kuma suka ce tunda aka tafi yakin yana sawun gaba har zuwa lokacin da aka kashe shi ya shahada a yakin Nahawanda sai mutum na uku shine Musalamah al-Kazzab wanda shi ma ya raye cewa ana masa wahayi shine sayyidina Abubakar ya aika masa runduna karkashin bataliyar Khalid bin Walid da Ikrimah bin Abi Jahal da Sharah bin Hasana Musalamah ya dauko runduna sama da mutum 40,000 aka gwabza yaki mai tsanani tsakanin Musalamah da wadancan bataliyoyi karshe dai aka kashe Musalamah al-Kazzab wa ya kashe shi Wahshi bin Harb Wahshi din nan wanda ya kashe sayyidina Hamza bayan musulunta sa sai zama annabi baya son hada fuska da shi sai dinga ce maka koma baya ka daina tsayawa a gabana domin ina kallon ka ina tuno wato Amina da ka kashe bayan ya musulunta kenan to shine yace to shi kuma ya alkawari sai yayi wani abu da zai wanke waccan tabargaza da yi shine da Allah ya bashi nasara a wannan yaki shi ya kashe Musalamah al-Kazzab saboda haka ne yake cewa hazihi bitilka inda na kashe wani babban mutum wanda sunana ya baci sakamakon haka to yanzu kuma Allah ya bani nasara na kashe wanda yake yayi da awar annabta dan haka ku goge min wancan laifin da wannan alherin da nayi muku shine yake cewa hazihi bitilka nan daga ci akwai wata mata da ke kiranta Saja bintul Harith at-Tagalibiya wannan mata tana cikin nasara wadanda suke larabawa ita ma kawai sai aka ji ta bullo ta ce ita annabiya ce wannan ya faru ne bayan Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallama da haka mutanen ta da yan kabilar ta suka kewaye ta a matsayin sabuwar annabiya ta dinga yakin kabilun da suke kewaye da ita har ta mamaye Yamama ta hadu da Musalamah al-Kazzab shine suka kulla aure tsakanin annabin ƙarya da annabiyar ƙarya ya aure ta lokacin da aka kashe Musalamah al-Kazzab shine ta koma garin su ta zamanta a can daga baya kuma ta canza tunani ta musulunci ta kyautata musuluncin ta ta tashi ta koma Basra ta yi aure a can Allah ya karbi ranta da haka nan a cikin zamanin tabi'ai irin wannan ya bayyana wani mutum da ake kira Al-Mukhtar bin Abi Ubayd al-Thaqafi shi ma ya bayyana cewa shi annabi ne ana masa wahayi wanda shi ma jama'a da yawa suka bi shi daga magoya bayan sa hayyacin malaika Jibril yana saukan masa da wani abu shine akwai Mus'ab bin Zubair bin Awwam shine suka gwabza yaki da shi Allah ba Mus'ab bin Zubair bin Awwam nasara aka kashe wannan Mukhtar bin Ubayd al-Thaqafi wanda ya da'awar annabta dama annabi yana cewa cikin kabilar Thaqif akwai mutane biyu ɗaya zai da'awar annabta ɗaya kuma zai dinga zubar da jinin jama'a to mai da'awar annabtan shine Mukhtar bin Abi Ubayd al-Thaqafi mai zubar da jinin kuma shine Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi
الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
فقط تموت أن لسك يدعور أن نبتع أكون حارس بن سعيد الكذاب wanda farko ya bayyana a mutumin kirki a kasar Damascus daga baya kuma da yaga jama'a sun karbe shi sai ya ce shi annabi ne shine labarin sa ya kai zuwa ga Khalifa Abdulmalik bin Marwan da yaga ana neman sa za a kama shi sai ya kuya shine wani mutum mai hikima ya dabara har ya je ya gano inda yake ya bayyana cewa ya gaskata shi ya yadda da shi shine Harisun ya yadda da shi har ma ya zama mutumin yana ba da dama wannan bakon ya dinga shiga gurin sa to shine shi kuma ya kai wa Abdulmalik labari shine aka aika runduna aka je aka kamo shi aka kawo shi wajen Abdulmaliki shine Abdulmaliki ya umarci manyan malamai su zauna da shi a tattauna da shi a wayan masa da kai cewa shi fa ba annabi bane mutum ne kamar kowa kuma bai kamata ya dauki wannan babban nauyi ya dora ma kansa ba malamai suka tattauna da shi ya kiye tuba shine suka yi fatawa aka kashe shi irin wannan zamanin da muke ciki ba mutane da yawa sun bayyana waɗanda suka ce su annabawa ne daga cikin su akwai Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani wanda ya da'awar annabta yace ana saukan masa da wahayi kuma an bashi labari zai rayu tsawon shekara 80 wanda shi ma yana nan da mabiya tili a duniya waɗanda suka gaskata shi har zuwa shekara ta 1908 wanda wani Sheikh Sana'ullah suka yi wata mubahala da shi da wannan cewa shi ya tabbatar Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ba annabi bane shi kuma in ya ce shi annabi ne to a tsine wa juna idan shi ƙarya yake ba annabi bane yace shi annabi ne Allah ya kaskanta shi wulakanta shi ya hada shi da wata annoba da zai mutu a cikin ta in kuma shi annabi ne shi kuma Sheikh Sana'ullah yace in kuma kai annabi ne ni na ƙaryata ka to ni kuma Allah ya dora min wata musifa da wani bala'i da wani tashin hankali da duniya sai ta samu labari so da haka suka yi kowa yace amin bayan rabuwar su shine kwalara ta afkawa shi Ahmad Ghulam Qadiani wanda karshe ya mutu sakamakon wannan mubahala da suka yi da wancan malami da haka wannan kadan ne daga cikin wato waɗanda aka samu labari cewa sun yi da'awar annabta wasu kaji labarin su kaji tarihin su wasu kuma suna nan suna bayyana ba a jin labarin su ko anan ma Najeriya wani ya taɓa bayyana a wajen kudu-kudun nan yace shi ma annabi ne annabin kuma annabi Isa shi ma ba a dade ba dai wani bala'i ya afka masa aka daina jin labarin sa to abin da zamu ce annabawa 124 manzanni 313 alqur'ani ya ambaci 25 cikin biyar din akwai ulul azmi guda biyar annabi Nuhu wanda aka kama sunan sa 44 alqur'ani sai annabi Ibrahim wanda aka kama sunan sa 69 sai annabi Musa wanda aka kama sunan sa 136 sai kuma annabi Isa wanda an kira shi almasihu 11 ibnu maryam 25 Isa 24 sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda an kama shi da sunan Muhammad alqur'ani 4 sai kuma Ahmad 1 sai kuma Qur'anin ma duka nasa ne kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za a dauko sunansa daga kowace sifata sa to za a tara sunansa sun haura 1000 sallallahu alaihi wasallama a takaice cewa la nabiyya ba'dahu babu wani annabi da za a aiko da sabuwar annabta bayan wucewar annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallama ya ce gaba malam gaskiya ne an taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam asiri ko makamancin haka kuma yaya rashin lafiyar sa ta kasance sallallahu alaihi wasallam daga Jamilu wada Shanono
to lalle Yahudawa sun yi yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi da dama da kuma kokarin buce hasken sa daga cikin waɗannan hanyoyi shine sun shirya su jeho masa dutse aka lokacin da ya ziyarci Banu Nadir Allah ya tona asirin su abun bai yiwu ba suka yunkuri na biyu na daukan mawaka su dinga zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna bata masa suna tanan ma Allah bai ba su nasara ba sannan suka yunkurin sa masa guba a cikin abinci wanda wata mata Zainab bintu Mushkam wato matar Mushkam shi Mushkam din wani Yahudi ne to matarsa ce ta sawa Annabi sallallahu alaihi wasallam guba ta sa masa poison a cikin nama ta kawo masa da sifar kamar ta kama kyauta wanda yana cin hanyoyin da ake kashe manyan mutane sa musu guba a cikin abinci saboda haka ta sa Annabi guba suna tare da wani sahabi bayan sun ci abincin wancan sahabin nan take ya mutu shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare shi daga wannan guba wato ya kira sa aka kira wannan mata me yasa ta sa wannan guba a cikin abinci tace ita yace shi Annabi ne to shine ta gwada idan annabin ne Allah zai tsare shi in ko ba annabin bane sai ya mutu kowa ya huta to Yahuda sun wannan yunkurin suka wannan bata yi nasara ba suka kuma yi amfani da wani ƙwararren gogaggen matsafi ana kiran sa Labid bin al-Asam al-Yahudi suka ce wa annabi sihiri shine ya je ya kulle kullen nan akai kulli 11 aka je aka jefa a cikin wata rijiya saboda tsaba karfin tsafin da sihirin sai da ruwan rijiyar ya canza saboda haka abun bai tasiri akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ga alamun sa haka Allah ya aika malaika Jibril da falaki da nasi wanda suke dauke da ayoyi 11 kwatankwacin wannan kulle kulle guda 11 qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس cikin waɗannan ayoyi 11 aka warware wannan kulle-kulle sayyidina Ali ya shiga wannan rijiya ya fito da wannan karikitan tsafi aka kakkarya su aka rushe su aka kone su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu lafiya gaba daya dama wannan shi sihiri yakan kama kwakwalwa ko ya kama gangar jiki to su annaba Allah ya tsare kwakwalwarsu da hankalin su ba wani sihiri da zai taba kwakwalwar annabi ko ya kama hankalin annabi amma zai iya taba jikinsa kamar da zai iya jin rauni a jiki ko ji ciwo a jiki haka na abin yana iya bayyana a jikin sa ba kuma Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane shi yasa sihirin bai mai tasiri ba amma an yi haka ne domin a nuna mana cewa sihiri gaskiya ne kuma ana yi wa mutun yana kama shi domin mu tashi mu nemi tsari ta hanyar karanta alqur'ani tun daga wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam an zai kwanta sai karanta qur'ani da falaki da nasi ya tofa annan sai ya shafe jikin sa haka akai tai Allah subhanahu wataala ya kare shi daga wannan tsafi dan haka an yi wannan sai dai ka san rashin lafiyar annabi ba irin ta kowa bace shi annabi in yana rashin lafiya ninkin ba ninkin din ta muci kamar da yazo a hadisi an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa in kana ciwon ciki ko kana zazzabi sai mu ga yafi namu tsanani yace saboda mun fi ku imani su annaba sun fi kowa imani ashaddun nasu bala'an al-anbiya mafi tsananin daukan bala'i su ne annabawa da irin bala'in da ake dora annabawa in aka dora mana wani sai ya ridda su ko sun san Allah sun san girman sa kuma wannan yana nufin ladan su ya zama ninkin baninkin akan namu yadda suka fi mu daraja cewa Allah ya fi ba su daraja to haka ne in jaraba ta zo ta su tafi girma fiye da tamu mu ko kowa ana jarabta sa ne gurgurdan irin imanin sa in imanin ka yayi yawa sai Allah ya gwada ka da yawa in imanin ka dan kadan ne sai kaga gwadawar da ake maka yar kadanci saboda haka wannan ya faru kamar yadda ya tabbata hadisi kuma ga ayan alqur'ani sun sauka da surori dan ba annabi kariya daga wannan sharri na tsafi da sihiri da waɗannan yahudawa suka kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wagharsuka muthmirun fi kulli siqin wa hadiyuka mushriqun fi kulli lati
daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su 11 masu albarka za iya cewa kenan masu suna Zainab su bi ne
to kamar yadda ya gabata kenan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun yi bayani cewa guda 11 ne waɗanda suka tabbata bi sun rasu ya battara a duniya daga wanda akwai sabani wasu ya aure su wasu bai tare da su ba wasu ya sake su wata wata larura ta sade ba su zama cikakkun matansa ba amma dai cikakkun su ne wanda aka ittifaki akan su 11 nan da muka yi bayani akwai Khadija bintu Khuwailid akwai Aisha bintu Abubakar akwai Siratu bintu Zam'a akwai Hafsa bintu Umar akwai Zainab bintu Khuzaima ummu masakin akwai Zainab bintu Jahash ummu masakin ita ma akwai ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya akwai Juwairiya bintu Al-Harith akwai ummu Habiba bintu Abi Sufyan sannan akwai kuma Safiya bintu Huyayyin akwai kuma Maimunatu bintu Al-Harith yana ya nuna lalle cikin matan Annabi masu na Zainab guda biyu ne shine Zainab bintu Khuzaima wanda tsawon zamanta da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata biyu ne kadai ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata sallah aka binne ta misa ita ba ta da hadisi ko daya akwai Zainab bintu Jahash kuma wacce kuma tana cikin matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a duniya a shekara ta 20 bayan hijira Allah ya karbi ranta haka kenan ya nuna kamar yadda mai tambaya yace Zainab guda biyu ce Zainab bintu Khuzaima da kuma Zainab bintu Jahash da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ya Zainab yana kuma da mata Zainab Zainab din kuma guda biyu da mun ce masu suna Zainab a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi 55 kamar da Malik ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyizus sahaba ya kawo cewa Laraba suna yawan sawa suna Zainab daga ciki ga 55 an samu a cikin sahaba tahluna mail al-ghaniyati wa in masal adu wa masis qarh
rafa'atun bainana sawtan nu'ati wannan kuma yace za a iya sanin adadin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Idris awwal
to jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama kashi uku ne akwai jikokin sa na wajen ƴaƴansa mata waɗanda su ne sanannu sannan akwai kuma jikokin sa na dangantaka ta jini tsakaninsa da su sannan akwai kuma jikokin sa su ne ƴaƴansa wanda suka tabin tsatsansa suka ta yaduwa a duniya jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda muka shina na dab da shi dukannin su gabaki daya su bakwai ne akwai Abdullahi dan Ruqayya matar Sayyidina Usman wanda shi yaro su yana karami akwai Umama yar Zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce annabi yake fitowa da ita yana yin sallah a masallaci yana runguma da ita sannan akwai kuma ƴaƴan Fatima guda biyar shine akwai Hassan akwai Husaini akwai Muhsin sannan akwai kuma Zainab akwai Ummu Kulsum wannan ka hada kenan jikokin sa na dab da shi guda bakwai ne Fatima tana da biyar yatta Zainab tana da daya sannan daya yatta ta Ruqayyah tana da daya da aka jikokin sa na dab guda bakwai ne sune waɗanda za ce sun fito daga tsatsan ƴaƴan sa to ƴaƴan nan su kuma waɗanda suka fito sune jikokin jikoki sune ƴaƴan Hassan da Husaini waɗanda suka yadu a duniya wanda ba za ka iya iyakance su ba saboda sun barbaza a duniya duk wanda nasabarsa ta tabbata yana da alaka da gidan manzon Allah ko a yau ana samun jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fadin wannan duniya jikokin annabi suna nan tili da haka duk wanda aka yi bincike aka tabbatar da nasabarsa ta hade da ɗaya daga cikin waɗannan Hassan ko Husaini to yana nan a matsayin jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanan jika na ku shine waɗanda dangantaka jini ta hada
ɗayan Aqilu da ɗayan Ja'faru da Aqilu da Ja'faru uwa ɗaya uba ɗaya suke ga Sayyidina Ali duk ƴaƴan Fatima binti Asad ne saboda duk zuriyar da ta fito ta gidansu ana kiran su alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko jikokin sa wanda ake dangana gare su haka Abbas amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uba ɗaya suke da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka shi ma duk zuriyar sa ana kiran su ahlul bait ko jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda alqadi ya faɗa a cikin ashifa duk wanda nasabarsa ta tabbata ta danganu ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama jikan sa ne wanda kuma yadda awar yana da alaka da jinin Annabi sallallahu alaihi wasallama aka bincika aka tabbatar ba haka bane to sai a tsawatar masa in yaki a hukunta shi
kaydil wushati wa fiha azzil wa'ir attihad wa lam mushamm min ba'd ash-shatat wa qad tasha al-qulub idha istufizat wa nafhu an-nar yuqid min subati ala ablagh bani 'ilman 'anni wa qad 'udda al-'amil min al-junati
dan Allah menene fassarar wannan littafi na Ar-Rahiq al-Makhtum da Hausa daga Muhammad Isyaku unguwar Gabas Ikara jihar Kaduna
ina ganin malam ya dauko wannan suna ne daga cikin Al-Qur'ani a suratul mutaffifina sura ta 83 a cikin aya ta 25 inda Allah ta'ala yake cewa yusqawna min rahiqin makhtumi da yayi magana ɗan aljanna yace innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im lalle nagartattu suna cikin ni'ima suna kan kujeru suna kallon juna kana gane marmashi na ni'ima a cikin fuskokin su kuma ana shayar da su daga tataccen ruwa wanda aka rufe bakin kwalbar ba za a bude ba sai sun zo shine ma a cikin tafsiri yake cewa yusqawna min khamrin fil janna bayda'a tayyiba safiya wato ana shayar da su daga wata giya ta gidan aljanna fara kalkal ga kamshi ga zaki ga tsafta kuma an rufe bakinta wani bai taɓa budewa ya dandana ba balle ya baka labarin yaya dandananta yake ita wannan abarsha ta aljanna haka daga nan ne malai ciro sunan rahiqin maktum wato abin sha tatacce wanda aka rufe bakinsa shine ya amfani da shi wajen bada tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama yasa littafin suna ar-rahiqul maktum wato tataccen abin sha wanda aka rufe bakinsa sai ka bude littafin ka fara karantawa sannan kunnanka zai ga maka irin dadin abin da zaka ji a cikin wannan tarihi don ba taba yin wani mutum mai daraja mai kima mai mutunci mai daukaka a dukkan halittar Allah ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu abu mai dadin karantawa kamar tarihin annabi da haka kowa ya kokari ya sayi wannan littafi ya sayi matarsa ya sayi ƴaƴansa ga karatun tarihin annabi cikin sauki da arha wanda daga kan gadanka zaka iya budewa kuna kallo kai da matarka kuna sauraron yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu domin mu yi kokari mu amfani da wannan wajen canza ta mu rayuwar haka muna fata Allah ya gyara halayenmu da dabi'o'inmu mu zama mun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke daidai a rayuwarmu Allah ba mu iko mu kara inda muke kurakurai Allah ya sa karanta wannan littafi da jin tarihin annabi ya sa mu gyara waɗannan kurakurai namu Allah ya cika rayuwarmu da imani ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ya sa ƙarshenmu yayi kyau
من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة
ما سرارو أنا نزام داكتا أولنا شرينا تاريهن النبي زاببي inda muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum da malam yake karantawa da fatan Allah ya ganar da mu ya kuma ƙara mana soyayyar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin muna ƙara sanar da masu sauraron mu cewa daga yanzu kowane mako shirin mu na ranar Asabar wanda ake maimaitawa ranar Lahadi ya dawo zai rika zuwa muku ne na tsawon sa'a guda inda muka kasa shirin kashi biyu a kashin farko ku saurari fassarar littafin na Ar-Rahiqul Maktum yayinda kashi na biyu kuma zamu zo muku da amsoshin tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi wannan shiri na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk mai tambaya na iya aikowa wannan fili ta adireshin da muka saba bayarwa wato aiko a tsarin rubutun sako na waya zuwa ga lambar waya 08036581294 ko adireshin mu na email wato tambayoyi@yahoo.com Sai shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu kafin sannan nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da kuma Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai wanda shine yake daukar nauyin kawo muku wannan shirin a koda yaushe Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin ya kuma kara masa kwarin gwiwa wajen ci gaba da daukar nauyin irin waɗannan al'amura na taimakon addinin musulunci amin A madadin abokan aikin kuma da suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku a cikin nasara Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku Assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa'irduka 'irduna wa ru'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati wa dhikruka ya rasulallahi zadun تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عاجل من طريق بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإما السلعدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين